dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus a wannan mareci na ranar Juma'a daren subuhu wanda ya daidai da 30 ga watan Shawwal bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 17 ga watan hudu 2026 miladiya. Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da kaddarawarsa kamar yadda muka tafi na wannan karatu na wannan littafi gab da farawar Ramadan, to gashi Allah subhanahu wataala ya maido mu za mu ci gaba da karatun littafin Hisnul Muslim min azkar al-kitab wa sunnah wallafa shay malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani. Mun samu darussa guda 30 a baya, yau zamu tashi darasi na 31 kuma zamu tashi babi na 26 du'a salat al-istikhara addu'a sallar istikhara. Jabir bin Abdullah Allah kara masa yarda yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha, yace manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance yana koya mana yin istikhara a cikin al'amuran mu gabaki daya kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, kamar yadda yake koya mana sura karatun sura daga cikin surar Al-Qur'ani. Yaqulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amri, idan ɗayanku ya himmatu yayi niyyar yin wani al'amari falyarka rak'ataini, yayi rak'o'i guda biyu min ghairil farida, yana wanda ba na farilla ba, ma'ana zai nafila raka'a biyu. Thumma yaqul, sannan yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah lalle ni ina neman zaɓinka da iliminka, wa astaqdiruka bi qudratika, kuma ina neman ka bani iko da ikonka, wa as'aluka min fadlika al-azim, kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma, fa innaka taqdiru, lalle kai ne mai kaddara ababi, wala aqdiru, ni bani da iko, kai ne mai ikon kaddara abubuwa, ni bani da ikon kaddara ma kaina komi, wa ta'lam, kuma Allah kai ne masani, wal a'lam, ni ba san komi ba, wa anta allamul ghuyub, kuma Allah kai ne mafi sanin ababen da suka faku suka koyi. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, idan ya kasance a cikin iliminka ka san cewa anna hadha al-amra, lalle wannan al'amari, wa yusammi hajatahu, sai mutum ya wuce buƙatarsa, khairun li, wannan abu shine mafi alkhairi a gare ni, fi dini a dini na, wa ma'ashi da rayuwata, wa akibati amri da ƙarshen al'amarina, aw qala ajilihi wa ajilihi, ko kuma yace ajilihi ay ajil amri, a cikin mafi gaggawan al'amarina, wa ajilihi ko mafi jinkirin al'amarina, faqdurhu li, Allah ka kaddara mu wannan abu, wa yassirhu li, Allah ka sauƙaƙa mu wannan abu, thumma barik li fi, sannan ka sanya mini albarka a cikin sa, wa in kunta ta'lamu, ya Allah idan ya kasance ka san cewa a cikin iliminka anna hadha al-amra, lalle shi wannan al'amari, sai mutum ya wada al'amari, sharrul li, shine mafi shadi gare ni, fi dini da addini na, wa ma'ashi da rayuwata, wa akibati amri da ƙarshen al'amarina, aw qala ajilihi wa ajili, ko a mafi gaggawan al'amarina, ko a mafi jinkirin al'amarina, fasrifu anni, Allah ka kawar da wannan abu na al'amari da gare ni, wasrifu ni an, ni ma kuma ka kawar da ni da gare shi, wa qaddara li al-khaira haythu kana, kuma ka kaddara mini al-khairi a duk inda ya kasance, thumma ardini bihi, sannan Allah ka sa na yarda da wannan al-khairi da zaka kaddara mini. Wannan shine bayani kina a takaice akan wannan salatul istikhara. Wannan yana cikin Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 1162 mil san swasanje sannan kamar da muka saba tsarin namu sannan za mu karanta addu'a tare addu'a tana fara ne daga Allahumma inni astaghfiruka sannan za mu karanta tare Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به dan wannan a takaici ita ce addu'ar da ake karantawa a sallar istikhara kamar yadda muka yi bayani cewa babun namu shine du'a'u salatul istikhara addu'ar da ake karantawa a sallar istikhara abinda yake yin da istikhara shine mutum ya nemi zafi a wajen Allah subhanahu wata'ala a cikin wani abu daga cikin al'amuransa idan ka ba ma Allah zafi a cikin al'amuranka shine yake yin da al-istikhara وقال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه دار ثبت اغري صحابي ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutumin garin Madina ne al-Ansari ne Jabir Allah kara masa yadda yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da amince Allah sabata gare shi ya kasance yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha yana koya mana yin istikhara a cikin al'amuran mu gabaki daya wani al'amari wanda ya taso mana mai muhimmanci to anan da yake fil umuri kulliha al'amuran mu gabaki daya yake wannan hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin sharhin bukhari fathul bari na ibn hajar al-asqalani yace na abinda yake da fil umuri kulliha ai umurud dunya yana nan ana ne al'amuran da suka shafi duniya yasa yace li anna umural akhirati la yahtaju fiha ila al-istikhara domin al'amuran lahira wanda mutum ba zai istikhara ba ma'ana abin da yake ni neman zaɓin Allah da zaka a cikin al'amuran da suka shafi al'amura ne na duniya shine malai buga mana misali yace mislu as-safaru kamar bulaguro kamar bulaguro abin ne wanda ya shafi al'amuran duniya zaka yi bulaguro daga nan zuwa Maradi ko Dosu ko Niamey to sai ka nemi zaɓin Allah ka ce ya Allah wannan bulaguro zai yi in akwai alkhairi Allah ka tabbatar in babu kuma to Allah ka musanya min da abin da ya shafi saboda ai mutane suna riska matsaloli da abubuwa iri-iri a halin bulaguro kenan shi yasa kenan bulaguro ma an za ka yi kaga al'amari ne wanda ya shafi rayuwarka to ana so ka yi istikhara ma'ana ka ba ma Allah zafi yayin da za ka yi bulaguro ka nemi zafin Allah subhanahu wata'ala in akwai alkhairi a cikin tahiyyar bulaguron Allah ya kaddara babu kuma kenan Allah ya kaddara fashin tahiyyar na gaba na malai ya ce wanne kawo armi misali kai ne za ka armi wata yarinya za ka armi wata mace to yake ka istikhara ka ce ya Allah akwai alkhairi a cikin aurena da wance to Allah ka kaddara in babu kuma Allah to ka musanya min da wadda ta alkhairi haka ita ma mace wani yahudu neman armanta to yake istikhara ya Allah in akwai alkhairi a cikin aure na da wari to Allah ka kaddara in babu kuma Allah ka musanya mu wanda yake shi kai amma nan da kace fil nikahi ba ta za kai ba Allah in yin aure yana da alkhairi ai yin aure alkhairi amma ana zan san wanda zaka aura da dan kaga zo kace to bari kai istikhara in yin aure akwai alkhairi ai Allah ke shar'a da yin aure idan ba akan arman ba ake zanci ba wanda zaka arma tunda wanda zaka arma zai iya zama tuwa akwai wanda zaka arma ya zama tuwa alkhairi akwai shek tunda wani abu ne a zahiri mutane suna gani wani zai arma kuma daga baya a zo ai da na sai ai da dama ba ai ba amma kaga da an nemi zaban Allah an babu alkhairi ma tunda farko ma Allah ba zai kaddara yin arman ba dinan yin arme in mutun zai yi namiji ko mace to ana so ka nemi zaban Allah akan wannan na gaba ma dai sai mana wa shira'ul markab yayin da zaka siya abun hawa bilu ce zaka siya kai istikhara moto ne kai istikhara mota ce kai istikhara mana duk wani abun hawa da ake hawa to shi ma kai istikhara ka ce Allah to zan siya moto wannan motan da zan siya in akwai alheri Allah ka tabbata in babu kuma to Allah ka musanya mun da wanda ya fi shahiri wani zai mamaki an ce in za a siya abun hawa kai istikhara ka yi na sata ne baka sani ba kai istikhara ya Allah ya kaddara cinikin ma bai yi ba dan ka kaje ka sai ka sata kuma ka shiga rigima ko ta yi yana da matsala an koyi ba baka sani ba sai ka zo ka ce shi kai ta hawa ma kullun kana gare shi dole masu gyara kenan din duk abu in hawa in zaka sai shi ma ana so kai istikhara saboda in akwai alheri a ciki to Allah zai kaddara wannan siyar za ta tabbata in ko babu alheri sai Allah ya kautar da wannan abu ba zai auku ba zai faru ba to shine malai yace anan wa shira'ul markab haka abun hawa in mutun zai siya ana so yayi ni istikhara saboda abu ne wanda ya shahi al'amari ne na rayuwa wa bai'uhu to haka kai ma in zaka siya nan ana zancan kai ne zaka siya zaka yi ashiki to haka wanda zai banda wanda zai siyar kai ne kana da mota ko moto ko velo zaka siyar to shi ma lokacin da zaka siyar kai istikhara dan saboda kakka je ka haɗu da wanda zaka siyar mai dandan wara ne ko baka fobi ko wani abu ko ta matsala ne kana iya aukuwa to kai ma zaka siyar da abu kenan ana so kai istikhara zan siyar da velo ta zan siyar da moto ko mota to Allah in a cikin wannan siyarwar da zan yi akwai alheri Allah ka tabbata in babu kuma to Allah ka kawar da wannan to shine wa bai'u wa bina'ud dari hakan zaka gina gida kana san zaka gina gida ko zaka siya farsal fili a unguwa kaza ya kace Allah to wannan fili da zan siya wannan gida da nake so in gina a unguwa kaza in akwai alheri Allah ka tabbatar in babu kuma to Allah ka musanya wanda inda yake shi alheri ko zaka siya gidan ko zaka siya filin kenan kai ne kake so zaka siya fili farsal a wani waje ko gida to kai istikhara dan ka aje na tuwa-tuwa ne tayuwa a yi daga dangare a gama ana garki ba kamar yadda ake kenan ka istikhara in ma to akai a damfare ka ko a cuce ka kenan ka gan ka istikhara in a cikin ta ne kai ya babu alheri to Allah bai tabbatar ba gidi ne zaka siya gida ne zaka siya wata gona ce zaka siya to shi ma ka istikhara dan ka kaje ka sai kayan rigima ko kuma kayan da cutar ka ce za a yi ko da mara ka ce za a yi duk wani abubuwan wanda manzo Allah ya kawo amma kaga mutane ba sai shi ake samu matsala komi ko gaba gadi ake shi yasa zaka wani in yaje wani abu ne azu ana da nasa ne to amma da tun farko ka nemi zaban Allah sai Allah ya ma zabi na alkhairi a ciki to ko ji hatta siyan fili da zaka yi ko gida ko gona ko gini da zaka yi to shi ma ana so ni ka nemi zaban Allah ci haka wal intiqalu ila watanin akhar haka yayin da zaka kauro zuwa wani gari ko zaka kauro zuwa ta unguwa kana sabon gari kana so zaka koma wata unguwa ta walalace zaka koma koma ina ne misali to ka nemi zaban Allah ya Allah to ina so zan koma unguwa kaza in komawa ta wannan unguwa akwai alheri Allah ka tabbata in babu kuma to Allah ka musanya min da inda ba alkai kaga Allah zai musanya yanzu mutane nawa ne suka kauro su unguwanni ya zama musu barazana sai bi ayansu suka lalace wani ma da yaje unguwa aka salwanta rayuwar shi aka kashe shi ko aka nemi wani abu kaga in ka nemi zaban Allah to in koma ka wannan unguwa babu alheri Allah baya kaddara ba idan ko unguwa zaka koma zaka kaura zaka yi jiminaje da gota unguwa zuwa ta unguwa ko zaka kaura da gona gari zuwa na gari to ka nemi zaban Allah a ciki saboda in akwai alheri Allah zai tabbatar ma in babu kuma Allah subhanahu wataala zai kawar ma haka nan abin da ya shahi jarabawa al-imtihan dukhul al-imtihan kai ne zaka yi jarabawa to kaga yanzu ana ina masu jarabawa BEPC zaka yi brevi baccalaureate zaka yi bac ko wani test ne zaka yi ko wani exam shi ma ka nemi zaban Allah ciki ba yanzu wani yaji an faɗa haka ta rika ina zuwa lakon ga exo ga wane ne a ce yanzu baka tunda nake nema na yi istikhara akan shi imana dai ba alheri bane gare ka ba ba kaɗan da za ka yi kai kana gani ta yi wa alheri wani gare ka ba yanzu akwai mutane jiya sun yi ta yin biredi ba samu ba su suka gani kamar Allah bai san su ta yi wa alheri wani gare su kuma kaga wani Allah ya musanya mai da abin da ya kona ne duk wanda yake rayuwa misali kaga yanzu misali mu ma mun yi lakwal akwai wanda muka taso da su mun yi biredi da su mu mun samu su ba samu ba kuma Allah ya musanya musu wanda ya kona kowa akwai zaman da Allah ya kimu ko an zo an yi baka din yayi so dai so bai samu ba alheri bane ba gare shi ba sai sa Allah bai bashi ba ya musanya mai da wanda ya fi shi alheri to shi yasa kai a kullum ba abin da kai kake so bane ba a ka roki abin da zai zama to alheri gare ka saboda akwai abin da kai kana son shi amma ba alheri bane gare ka Allah ce wa sa anta karamu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa anta bu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to tayi za ku so abu amma kuma sharri ne gare ka su tari za ku kiyabu kuma amma alkhairi ne gare Allah shi yasa abin da yake alheri gare ku ba ku sani to shi yasa aka ce ka nemi zaman Allah saboda a farko zaka ga abu kamar alheri ne gare ka amma kuma da karshe kuma ya zama alheri bane gare ka to amma shi kaga Allah ya san wannan abin alheri ne gare ka a farko da karshe amma kai baka sani ba to kaga ko jaraba ce zaka yi baka ne zaka yi brevi ne zaka yi wani concours ne kake nema wani examen ne zaka yi wani test ne zaka yi ko ma wata irin jaraba ce to ka nemi zaban Allah ka ce ya Allah in akwai alkhairi a ciki Allah ka tabbatar mun ka bani sa a ciki in babu kuma Allah ka musanya mu wanda ya fi shi alheri to kaga in akwai alheri Allah zai baka in babu kuma ya Allah musanya mu wanda ya fi shi alheri haka kuma abin da ya shafi daukan aiki kai ne ana buƙatar za a dauki ma'aikata za a yi ritirtama a wani wata ma'aikata ko ma wata ONG ko wani abu ka yi ka shirya dusin ka kai tiritan shi ka aiki to kuma kai istikhara sai ya Allah to wannan ne ma'aiki da muke akwai alheri Allah ka tabbatar mana in babu Allah ka musanya mana zai jefi shari'a kaga ce a yanzu ana neman aiki ruwa a yanzu an na samu wata dama a ka nemi zaman Allah saboda ta yi ba alheri bane gare ka yanzu mutane ne suka fara wasu ayyuka kuma daga ba su gaza suke regrete te kaga da tun da wurgu da ya nemi zaman Allah duk da haka bai kai ba dai Allah musanya mai da wanda ya fi shari'a ya zo ya fara kuma amma daga baya ta tabe ta rinta bai ta lalace abubuwa duk suka fi suka gwatsa me suka lalace to amma da wurgu ka nemi zaman Allah kaga ni ba a aiki na shi abin da ake lura ka ajiyo na abin da yayi zama alheri gare ka yasa akwai aikin da ba wani zaka ga in ya shiga irin babaki ne da detournement da yake da zalunci kaga da ne mun da ya istikhara da kaga ya nemi zaman Allah tunda Allah ya san wanda aikin tunda akwai aikin da zai iya kai ka wuta kai ne Allah daga kai ne shugaba kai ne dai ko kai ne director ko kai ne chef ko kai ne patron ko kai ne wani in aka kawo abin da za a tallafa mutane ko taimaka dukka ba kai ba baki ne da shi kai da tunama to kaga yanzu wannan aiki ya zama alheri gare ka zama saboda wannan shi zai sa zai zama sanike shiga ka wuta saboda wannan abubuwan da ka cinye na zalunci da kai na murtsiya da danniya sai ka biya ranar tashi alkiyama to kaga hatta ko da aiki ne to ka roki Allah in alheri ne to Allah zai tabbatar ma in ba alheri bane Allah musanya ma da wanda zai zama to alheri gare ka hatta neman aiki shi ma daga cikin abubuwan da ake nema wanda wajen magana Ibn Hajar ne wa Ibn Hajar da muke zance yanzu wa ya mutu a shekara 852 yanzu muna mil kasan ka da sai shi kuma ya mutu mai san karkan ne shi ne ke wannan bayanin wa anan wa a shi ne a cikin fatawul bari karkashin shirin wannan hadisi ko da neman aiki ne zaka yi sama da shekara nawa yanzu sama da shekara wajen 700 ba yanzu bane ake magana to kun ga duka wa'annan abubuwa shine malai ce ake neman istikhara a cikin su amma malai ce amma umurul akhirati yace amma al'amura na lahira su wani ba a neman zaban Allah ce yace li anna rajula idza arada an yusalli aw yasuma aw yatasaddaqa la hajata lahu ila istikhara yace saboda mutum idan zaka yi sallah bai ka istikhara ba yanzu misali kaga ai sallah al'amari na lahira yanzu zaka yi sallah kace to yanzu misali sallah magriba da zan zo yace to bari in istikhara in akwai alheri yanzu da mu sallah alheri ce Allah ne umarni da sallah shi al'amarin duniya ne wanda baka san ba alheri ba gare ka ba shi ne amma ita za mu sallah dukan ta alheri ce tunda Allah ne umarni da sallah ta waki mu salata yana na ta a gurare daban daga ka ga yanzu zaka yi sallah ko ta farilla ko ta nafila ba ka ce to bari mu istikhara an ayi sallah akwai alheri in babu da mu yi sallah alheri zaka yi sallah nafila ne ko qiyamul layli ka ce to bari mu istikhara an qiyamul layli ko sallah walha ko sallah a sallah ba a mata istikhara saboda dukan ta alheri aw an yasuma ko ko mutum zai azumi ya ce to yanzu bari mu istikhara an ai a cikin yin azumin litinin ko alhamis ko ayyamul bid ko kuma misali azumin sittu shawwal ko kuma azumin arafa ko kuma tasu'a da ashura ka ce kai istikhara kaga wanda babu bukatar istikhara saboda ai shi abinda ake neman zaban Allah abinda baka san ba alheri bane ko shari'a amma kaga ayyun azumi manzo Allah kwadai ta kaga alheri ne bai ka istikhara ba aw ya tasaddaka ko kuma yin sadaka ka ce to yanzu bari mu istikhara shin yin yi sadaka ko ka yi sadaka aka yi sadaka tunda yin sadaka alheri ne Allah ya umarni ce a yi sadaka yace man zal ladhi yuqridu Allah qadan hasana fa ida ifahu lahu adhafan kaseera to kaga za ka sadaka haka sada zumunci ba za ka ce ba to yanzu ina so zan je in sada zumunci gidan kanin babana ko an babana ko kanin mamma ta ko yan mahaifiyata bari in istikara zuwan yin zumuncin akwai alheri a zumunci ibada ne addini da haka baka ce baka istikara za ka je kai saboda me zumunci alheri haka nan kuma ba da ce abin da ya shahi misali zuwa aikin hajji ko umara kaga duk asu abubuwa ne na alheri baka ce bari me istikara in yin umara akwai alheri ne in babu da mai umara alheri aikin hajji ma alheri to haka duk na ukan ayyuka na bautar Allah su wani ba musu istikara haka kuma abin da ya shahi saban Allah al-ma'siyatu saban Allah ba za ce wato bari mu istikara ba ko za mu yi saka ko ba za mu yi ba dama saka haramun ce dama Allah ya haram duk abin da Allah ya haram da dama shari ba ya ga istikara ba ka ce to bari mu yi istikara mu sha giya ko mu zina ko mu caca wani abubuwa ne duk da Allah ya haram da babu bukatar kai istikara saboda asalin su dama haram ne shari kai za ka istikara ne cikin abin da baka san ba alheri ko shari kamar da muka buga za ka armu mata mace baka san ba za ka yi armun naka da yake zama to alheri ko shari za ka siyar da abu ko za ka siya ko za ka koro ta unguwa da makamantansu to wannan su ne baka san ba alheri bane ko shari amma abubuwan da ya bayyana alheri ne san sakamakon abubuwa na wajibi da mustahabi wannan babu istikara saboda su alheri ne san abubuwan da kuma suke na haramun ne saban Allah ne to su wannan shari ne san shi ma babu bukatar istikara shi to shine Jabir bin Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya mana yin istikara a cikin al'amuran mu gabaki da ma'ana al'amuran da suka shafi rayuwar mu ta duniya kama yu'allimuna surata min alqur'ani yace kamar da yake karantar da mu yake koya mana sura alqur'ani nan da ya nuna mana muhimmancin istikara yace yadda manzo Allah yake zaunar da mu ya koya mana Fatiha Baqara Ali Imran Nisa'i har zuwa Nas yace to haka yake zaunar da mu ya koya mana addu'a istikara yadda kake da bukatan karatun alqur'ani a sallah kaga ni sallah ba za ta yi ba bukatun alqur'ani ko kaga kake bukatan istikara a cikin al'amuran ka shine Ibn Hajar yace nan tashbihin da aka kamanta wanda aka yi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya musu istikhara a cikin al'amuran kamar da yake koya musu karatun sura ta alqur'ani ya ce kamar da a sallah kake bukata karanta alqur'ani bi wa kai sallah bukatar alqur'ani ba haka ake so kai ma a cikin al'amuran ka in suka bujiro na al'amuran duniya ka to kai istikhara a ciki dan wannan kin nuna muhimmancin istikhara manzo Allah yana koya musu ita kamar da yake koya musu karatun alqur'ani sai Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku hamma bi ma'ana azama nawa idan ɗayan ku ya himmatu yayi niyya yin aikata wani aiki kana da kudiri da niyya kana da volunteer da intention niyya yin wani abu to manzo Allah shi wani al'amari ya tasuma misali arme ne kake so zaka yi ka dau azama da niyya yin abu ko kuma kasuwanci ne zaka fara ko kuma a kaura ce zaka yi wani abu ne zaka siya to manzo Allah ce to kafin ka kai ga yin wannan arman ko siyan wannan abu ko kaura me zaka yi yace da farko faliyar ka a raka'atayn zaka yi raka'o'i ne guda biyu ma'ana zaka sallaci raka'a guda biyu min gairi fahidati ba na farilla ba salafan nan ma'ana ana nufin zaka tashi kai sallar nafila ne raka'a biyu to a gargashin nan Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Jawziyya a cikin littafinsa na Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad wanda littafi ne mun tashi akan bayanin shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin baccin sa a cikin tafiyar sa a cikin cin abincin sa a sallar sa a ruwallar sa duk wani abu na ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fasali a kan shi kuma littafin mujalladi biyar shi yasa yanzu in dai kana buƙatar littafin da ya bayani shiryan manzo Allah a cikin ibada da mu'amala to ka samu wannan littafin shine kanshi mujalladi biyar kuma wannan littafin ya rubuta shi ne lokacin da ya zo aikin hajji kafin a fara aikin hajji kaga yanzu mu kuma aikata ba suna zo aikin hajji ba aikin hajji ai ta fasa gota aikin fara na zahija ko to yanzu su za a iya kai su aikin hajji tun a wannan wata to kaga suka yi zama za su yi sitajin ai ta fasa gota zahija yawmu tarwiya ranar da za a je mina a ranar aikin fara aikin hajji to shi ne yaje aikin hajji kafin ranar yawmu tarwiya to ta fasa gota zahija kawai zo ya rubuta Zadul Ma'ad ta ka mujalladi biyar to a cikin mujalladi na biyu shafi na 442 katsan karandi a bolim na biyu yace manzon Allah da yace yu'allimuna yake ta idza hamma ahadukum bil amri falyarka arka'atayn yace to tunda manzon Allah ce idan ɗayan ya himmatu yayi ne yin wani abu ta tashi raka'a biyu yace to baya halatta wani ma wani istikhara, baya halatta wani ma wani istikhara. Me yasa? Saboda an ce ai kai idan kai mutu da al'amarin, kai al'amarin shi ya shawo ko zaka ce ka tashi ga raka'a. To yanzu wani ce zai ma istikhara, tambaya anan wani na iya ma sallah ne? Yanzu misali wani ya ce da Allah ya sallah isha ga kamace na ko kamar sallah wala yana yiwa? Bai yiwa. To kaga istikhara ma wani bai ma wani. Shine ma yace kama annahu kamar yadda ya kasance wani baya ma wani istighfari sai kai, misali yanzu ka saba ma Allah ka ce da Allah wani yi min istighfari ka roƙa min gafara Allah ya yi, kai ne zaka roƙi gafara Allah. Haka nan kana so ka tuba zuwa ga Allah, wani ya tuba ma ko ka ce wani da Allah ina neman ka roƙa min tuba Allah, kai da kai ne kai zaka tuba zuwa ga Allah. To haka nan wani bai ma wani istighfara. To amma kaga yanzu mutane har tashi suke tsaye wajen malami a ce to za a ma istikhara, wani malamin ma shi da kanshi zai sami ka ce na ma istikhara na gano kaza, kaga wani ya saba ma koyarwar mutane. Malamin suka ce ana abu biyu, ita sallah kun ga natijar da aka yi sallah istikhara. To yanzu tambaya anan shin wani dama yana iya ma wani sallah ne? In mutum ya ce zai ma istikhara, to yake ce to shi manzon Allah ya ce wanda zai istikhara bal yara ka rak'atai. To tambaya in ka ce za ka mi istikhara, dama wani yana iya ma wani sallah ne? Shine tambaya, wani yana iya ma wani sallah? Ka taba shi tunda ake a duniya babu malamin da ya taba cewa wani zai yi ma wani sallah, saboda mi sallah ce ibada ce mahada, wani bai ma wani. Kai za ka maka ga sallah kamar da tsarki ka zo kai wutsari ko jana ba ta kama kai wani ya arwala aka mutu ka kai wani gayi, kai za ka maka ga. To haka shi ma wannan istikhara kai za ka maka. To amma an kai wani ya ce zai ma istikhara ko ya ma istikhara ya ga wani sharri yana binka, to wani hidi an boka ne, saboda bokaye da matsawa su suke wa mutane istikhara. In kaje mutum ya ce zai ma istikhara ya gano wani abu na wani abu zai same ka, wannan yake in boka ne, saboda su da mun suna tsayi suna amfani da aljihu. Amma dai istikhara wanda annabi ya koyar kai da kanka ne zaka ma kanka. Dan haka in kana da wata bukata ka saurara ka daga addu'a nan a cikin littafin Sahih Muslim wanda Jabir ya waito daga manzon Allah, hadisi yana cikin Bukhari, kuka ce hadisi mai lamba 1162 kadi ba Bukhari zaka gani. Wannan addu'a ita ce zaka yi kawai kai nafila raka'a biyu sai ka karanta wannan addu'a, insha Allah duk wani al'amari da ka sa a gaba to ka ba ma Allah zabi. Shi Allah in ya ga wannan abin ya cancanta gare ka alkhairi ne zai tabbatar ma, in bai cancanta ba ya musan yama da wanda ya fi shi aiki. Amma dai murgi wani bai ma wani istikhara, dan haka ma murgi malamai suka ce yana daga cikin alamar da ake gane mutum boka ne ko matsafi ne idan ya ce zai ma istikhara. Saboda ni wani bai amfani da istikhara, ka ji nan manzo Allah ce kai za ka maka ga, shi yasa Jabir ce manzo Allah yana koya mana kamar da yake koya mana karatu sura, daga kai man kana so kai za ka koyi addu'a da kanka kama kanka, amma ba wani yema ba. In ga wani ya ce zai ma istikhara da mara kai ke so yi kuma ƙarya zai wadi ba, saboda kai da za ka maka ga istikhara ai kai baka san ba abin da yake alheri gare ka, to ya aka wani sani kai ma wanda ya sani ne ta miƙa ma zabi shine wa Allah, shine masanin fili da koyi, shi ya san alkhairi da sharri kuma shi ke kaddarawa. Sai ka ce ya Allah to wannan abin alkhairi ne ka kaddara mu, in ba alkhairi bane ka musanya mun don dafi. To amma wani yazo ce zai ma istikhara shi ya aka yi san wannan abin alkhairi ne gare shi, ta wata mahanga ya hango idan tsayi yake fito ko kuma bokanci yake. Dan haka ya kamata mu waye, dan kaga mutane ji ana cewa za a musu istikhara ko za mu ji a bar istikhara a dubo mana, wannan yayin bokanci ne za mu. Amma istikhara wanda annabi ya koyar to shine kai zaka maka. To musara mu ji abin da manzo Allah ya ce. Yace idza hamma ahadukum bil amri. Kuma kun ga wannan magana da muka wadiwa, kaga ba ni bane wace ta ba. Ibn al-Qayyim ne wadi da a cikin littafin sa. Kuma ka ji Ibn al-Qayyim ya rasu yanzu shekara 751. Sai ta san kanta a fure hijira shekara 751. Yanzu kuma muna 1147. Idan ka san ba yau bane aka fara wa mutane sakara. Ba sabon abu ne ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya himmatu da yin wani al'amari, kamar cikin al'amuran da muka gana armi ne zaka yi, siyan gida ne zaka yi, ko kuma a bulaguro ne zaka yi, neman aiki kake nema da sauransu, yace to me zaka yi? Falyarka a raka'atai, sai kai nafila raka'a biyu. Summa yaqul, sannan ka ce ku rike ƴan wannan da aka ce summa, sannan akwai wanda suke ta addu'a nan ta ne a sujada ko kuma a dayyar ƙarshe. To amma abin da ya tabbata shine addu'a na yin ta ne bayan kai sallama. Kisa akwai malami, babban malami a ƙasar Misra, mufti ne na ƙasar Masar, ana ce mai Muhammadu bin Mustafa al-Alawi, a cikin littafin shi fiqhu addu'a yace malamai wanda suka ce za a yi addu'a istikhara a cikin sujada ko a sai ya kace su abin da suka yi la'akari da shi ai sujada waje ne na amsa addu'a sai ya karshe guri ne na amsa addu'a wanda manzo Allah ya tabbatar da haka idan mutun yayi addu'a a sujada karshe da ya ta yi karshe ko kuma a cikin sujada Allah zai amsa masa sai suka ce to mutun yayi addu'a anan saboda guri ne da ake amsa addu'a shi shine hujjar to amma ku kaga a wannan hadisi manzo Allah ce summa sannan shi kuma sunna a wajen malaman lugha tana zuwa ne litarafi kenan tana zuwa ne bayan wani abu ya summa shine sannan kenan bayan ya raka'a nafila raka'a biyu sannan ya kunce shi kenan bayan kai sallama ne kenan bayan mutun ya nafila raka'a biyu sannan kuma sai ya ce to nafila raka'a biyu Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace ba a samu ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga nau'in karatun da ake karantawa ma'ana ita sallar istikhara ba an ce ba za ka nafila raka'a biyu ba to ba a rawaito ba ruwaya daga manzo Allah cewa ana karanta sura kaza akwai masu cewa a raka'a farko Ibn Hajar din ya kawo yace ana cewa za a karanta Fatiha da kulliya a raka'a ta biyu za a karanta Fatiha da qul huwallahu ta yace wannan ishtihari ne na wasu malamai amma dai babu nasi a kai kenan tunda ba a samu nasi ba za ka karanta sura ta sauka gare ka ne Allah ya fakkara umma ta sarra min alquran idan za ka karanta abin da ya sauka ne a gare ka za ka yi sallar istikhara ko da Fatiha kaɗai ka karanta ya wadata saboda dama Fatiha ita ce dole a sallah ko farilla ko nafila saboda manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha til kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kidan ko da fatiha kaɗai ka karanta a cikin nafila da zakai raka'a bi ta wadatar ma in kuma ka karo da sura wadda ta sauka gare ka to babu kenan dai muriki ya ce babu wannan ruwaya da aka rawaito daga manzo Allah cewa yana karanta wata sura shi yasa Ibn Hajar din ma ce ita wannan suratu quliya a raka'a farko fatiha da quliya a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu abinda aka rawaito da manzo Allah ana fulfuli kala uku ne kadai manzo Allah yake yi da farko akwai raka'a ta fajr raka'a biyu da ke kafin sallar asuba kaga wannan an rawaito cewa hadisin Aisha yana Bukhari manzo Allah raka'a farko yana karanta fatiha da quliya a raka'a ta biyu yana karanta fatiha da qul huwallahu sai nafila ta biyu shine nafila raka'a biyu da ake bayan sallar magriba ratibatul maghrib raka'a biyu da ake da bayan magriba shi wannan an samu hadisi na cikin Muslim manzo Allah yana karanta Fatiha da quliya a raka'a farko Fatiha da qul huwallahu kaga wannan mutane ba sani ba nafila raka'a biyu da ake bayan sallar magriba ai suna cikin sunan rawatib ko raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha'i biyu kafin asuba sune raka'a nafila raka'a goma sha biyu wanda manzo Allah ya ce in kana yin su za a gina maka gida aljanna hadisin Ummu Habiba yana cikin sahih Muslim to kaga raka'a biyu nan da ake ta bayan magriba bayan kai magriba ka tashi kai nafila raka'a biyu to manzo Allah ya kasance a raka'a farko na karanta Fatiha da quliya a raka'a ta biyu na karanta Fatiha da qul huwallahu sai nafila ta uku ita ce nafilatu wannan sunnatu tawaf idan mutun ya je tawafi a haramin Makka za ka yi nafila raka'a biyu in san samu ne kai shi a maqam Ibrahim baka samu ba duk inda ka samu a cikin farfajiyar dakin Allah za ka yi wannan nafila raka'a biyu da ake bayan ta yi tawafi ita ma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sunan Nasa'i manzo Allah na karanta a raka'a fari Fatiha da kulliya a raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu to wannan nafila shine kai aka samu manzo Allah ne amma duk wasu nafilai mutum zai karanta abin da ya sauka masa da haka kenan wannan raka'a biyu da za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba bai haddade ba bai wadi go sura ke bantatu da zaka kenan kai ne zaka karanta abin da ya sauka gare ka Nabi Ibn Hajar ya ce wannan nafila da manzo Allah ce za a yi ba kayyade ma ba yini ko dare ba kowane lokaci yace tu salla fi laylin wa nahari ana yin ta a yini da dare kai dai bukatarka in ta kama ne zaka yi bukatar kana so yi kai da sai zaka yi da rana zaka yi da marci zaka yi da dare zaka yi ba'ana kai dai lokacin da kake bukatar yi ne kawai zaka yi kidan ba a ce ba he wani lokaci ko da rana ko da dare yace babu lokaci da akai yi babu kidan kai ne kawai in ka tashi kake bukatar yin sallah wannan dan addu'a sallar istikhara duk lokacin da kai ya wadatar ma na uku kuma yace wannan sallah ba kai dai baka ce so dai zaka yi kana iya so daya kana iya so biyu kana iya so uku ya kawo asar ma na Abdullahi bin Zubair Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace Abdullahi bin Zubair ya kasance shi ma sallaci ka sama da so daya kuma kaga sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga kenan ni sallar istikhara kana iya ta sama da so daya ba yi yake kai kana iya ta sama da so daya kuma ko da a rana ɗaya kana iya ta sama so daya ko yau kai gobe kai ba kayyade ma ba amma limit ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan mutum zai sallaci raka'a biyu summal yaqul sanayt kira yanzu da kai sallar in ka zo zaka yi sallar ne raka'a biyu zaka yi ta da niyyar salatul istikhara kenan yanzu in ka zo zaka yi ta ne da niyyar sallar istikhara a zuciyarka zaka kuma ce niyyar ba furta zaka yi a baki ba saboda an niyyatu mahallu alqalbu niyya mahallanta a zuciya ake ba furta ta baki ibn wani imamu Nawawi a cikin Sharh Sahih Muslim yace malamai ajma'al ulama malaman musulunci duka sun hadu ala anna niyyata mahallu wal qalbu wa talaffuzu biha bid'a yace malaman musulunci gabaki dai sun hada kan cewa niyya azuci ake ta kuma furta ta a baki wannan bid'a saboda a samu manzon Allah da sahabbansa suna furta ta kenan in ka zo kai sallah zaka yi niyya azuci ga cewa kai ne sallar istikhara in kai nafila raka'a biyu kana sallamewa sai ka daga hannunka saboda daga hannu قال صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يسائي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يرد ما سفر الله سبحانه وتعالى مي كنيا ني كو مي كرمتي ني ناجين كنيا لوكاتين دا باوان سي دغا هانو يروقي شي كما يجي امسا مي معنا يا مي يتابد شي دنا دغا هانو ياين دا زاي ادعا سببي ني نامسا ادعا هكا مزالتي دو وين دغا هانو دنا علامه تشريكي ني كاي مبوكاتي مي زو مغاما ماسو برابا سنا برابا مي سيكي ba mai ka hannun suke ba kana sa to kai mai ka hannunka ba mutum ba ake so kama za ka ma Allah ko mu rike daga hannun muna kuskure an muka zo daga hannun haka muke wai sai tafuka hannun da suka dawo suka wannan kuskure manzo Allah tabbata hadisi yace ud'ullaha bi akufi aydikum yace ku roki Allah da tafuka hannun ku kenan tafukan sama za su kalla tunda roƙon Allah ne kai to tafuka hannun naka wannan hadisi ne zo madalla ce ud'ullaha bi akufi al-kuf yani ne al-kaf kaf shine nan yace in za ku roki Allah ku roke shi da tafukan hannayen kenan za ka yi addu'a tafukan hannayen naka sama zai kalla ba wai kai haka ba tafukan suna kallon su ka haka za ka yi kenan yace suka kalli sama to manzo Allah ce duk wanda yazo addu'a ya daga hannayen sa to Allah zai amsa addu'a shi Allah shi da kanya ce kunya yake in ka daga hannu yayi roƙon shi da yamma to amma ku samu yau kawai mu yanzu ka ga za a da manzo Allah mun ne ce za daga to aka yi da addu'a za ka ga ce an ce Fatiha shaha wannan shaha bata da asali abu da zuwa kuma mai sai ake al-Fatiha shahawa to ka tambaya me al-Fatiha budewa me zuwa al-Fatiha ai al-Fatiha daga fataha ya fito ne ubercin me hadin shahawa da budewa basu da hadi ka je ka diba suratul Fatiha me zaka sanya mata Fatiha ta kitab li anna biha uftitaha al-Qur'an wa li anna biha uftitaha as-salah an sanya mata Fatiha ta kitabu ne saboda in ka diba alqur'ani ita ce sura da aka fara rubuta ko ba haka bane ba kuma aka zo sallah ita ce farkon abin da ake shi zaka sa mata Fatiha to in ka ce Fatiha ba shawa bane shawa da larabci ne sai shi almasau masaha shawa to kaga yanzu in ba larabci ya gan ka ce Fatiha ka sha ya ma dariya mu mazu mazu da mu saboda mutane ba sai larabci bane ba Allah in ba larabci ya gan ka ce alfatiha ka sha kenan ka ce alfatiha budewa kai kuma ka sha bai da alaka da wannan kina abin da aka samu daga manzon Allah shine daga hannu kusa abin da ba ku mamaki akwai wani malami ana ce mai Jalaluddin Suyuti akwai litafi sananne na tafsir alqur'ani wanda ake ce mai tafsirul jalalain ka so wannan jalalain da Jalaluddin al-Mahalli da Jalaluddin Suyuti shi Jalaluddin al-Mahalli shine malamin Jalaluddin Suyuti kuma duka su a kasar Masar suka taso dama ai Suyutin daga Asyut ne Asyut sunan muhafaza ne ma'ana sunan region ne a kasar Masar kamar yanzu da zaka ce Zandar Maradi Telebiri to shi ma Asyut sunan gari ne jaha ce a kasar Masar da ake ce ne Asyutin ai daga jaha sune Asyut kamar kai da magaran dan da magaran a ce ma fata magari Zandiruwa shine ake ni da Asyutin to malamin shi ne ne tafsirin alqur'ani a takaici izi 30 kuma da izi 30 sai Allah mata cikawa to shi kuma yazo yi da rabin shine ake cewa tafsirin jalalain na malamai guda biyu Jalaluddin Mahalli Jalaluddin Suyuti shi wani Jalaluddin Suyuti akwai litafi ne ma sharhin me yake da suna litafi ne na Imam Nawawi litafi ne na Mustalahul Hadis aka ce Mustalahul Hadis ilimi da yake kula da ilimin hadisi a ce hadisi sahihi a ce hadisi mai rauni a ce hadisi munkari to da yazo yama wannan littafin sharhi a cikin littafin kun san a malaman hadisi ya ce akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi ahad aka ce hadisi mutawatiri hadisin da dandazan al'umma masu dimbin yawa suka rawaito shi aka ce ahad hadisin da mutum daya ko biyu ko uku suka rawaito shi to da yazo bayani a karkashin hadisin mutawatir yace daga cikin hadisi da aka rawaito su mutawatiri yace akwai hadisin rafa'ul yadi hadisin daga hannu yace an rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare daban-daban inda manzo Allah ya addu'a daga hannu saboda hadisi guda 100 saboda hadisi na guda 100 amma kusa mun ba kwamaki a cikin guda ɗarin babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya addu'a ya sha hadisi gari a gurare mabambanta daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a amma bai sha ba hadisin da aka rawaito na sha mafi yawanci wasu sun same su ne a cikin bulugul maram hadisin Umar Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji idan ɗayan ku ya addu'a ya daga hannunsa fala ya rudda huma hatta yamsaha bihima wajhahu kada ya maido su har sai ya shafa su shi to hadisin da ya ganta wani malami aka sani zabaquri a kasar Saudiya ana ce mishi sunan malamin shine wanda ya littafin Bakar Abdullahi Abu Zaid sunan shi Bakar Abdullahi Abu Zaid babban malami a kasar Saudiya Allah masa cikawa sai littafi yace juz'un fi masail wajh ile dai ne ba da rafi ma da du'ai shi kawai littafin ne akan me hukuncin mutum ya shawa addu'a me hukuncin mutum ya shawa hannunsa bayan ya daga sai addu'a yace hadisan da aka rawaito duka guda bakwai ne wanda suka yi bayanin shawa kuma duka guda bakwai ba su inganta ba sai bai bi sanadin su duka ba su inganta ba amma kaga an samu guda 100 wanda manzo Allah ya shawa to daga mun kaga addini muna shi ne da al'ada ba da hujja ba yace a duba wani malami da zaka same shi ka ce kama hadisi na shahawa wanda manzo Allah ya addu'a sha ingantacce wallahi babu saboda malamai da yaya sun kare aiki duka wannan hadisan duk wanda ya kama hadisi to a cikin guda bakwai din nan ne tunda duka hadisan manzo Allah an tace su babu hadisi dai da zaka kana manzo Allah ko wanda inganta ko wanda bai inganta ba san shi ba ku sauke ba kuma ki Bukhari Muhammad bin Ismail Bukhari wanda ne tafi sai Bukhari yace ya da ce hadisi guda 200 ingantattu daga manzon Allah kuma ya da ce guda 200 wanda ba su inganta ba kaga ce aka ka da ce hadisi kuma me amfanin me fa'ida ka da ce hadisi guda 200 wanda ba su inganta ba yace saboda yace in ba san su ba ai ba zan gane ba ba su inganta ba to ai ka san shari'a ne zaka kauce masa ko in ba ka san shi ba zaka yi kauce ne yace ai na san su ne da umma mutane bayanin cewa ba su inganta ba saboda ba kowa bai san su ba to kenan dai sun male ku sai mutun ya daga hannu sai ya ce mi Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya Allah lalle ni ina neman zabin ka da ilimin ka kaga ka ce kana neman zabin Allah da ilimin sa wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah kuma ina neman iko da iko ka mana ina neman ka bani iko domin kai ne mai iko ni bane da iko wa as'aluka bi fadlika al'azim kuma Allah ina roƙonka daga falalaka mai girma Allah shine zul fadl al azim to Allah cikin falalaka mai girma ina roƙonka ka bani daga cikin falalaka mai girma sai ka ce fa innaka taqdiru Allah kai ne kake kaddara ababi wala aqdir ni ban bana iya kaddara ma kai na koni wa ta'lam Allah kai ne masani wala a'lam Allah ni ba sani ba wa anta allamul ghuyub kuma ya Allah kai ne masanin al ghuyub ma'ana abubuwan da suke a fake a goye wanda ba a ganin su Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka sani cewa wannan al'amari so shine nan wai sammi hajatu a daidai ne ka duba bukatarka daga ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra daga ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha az-zawaja anna hadha safara to da nan kalubalen da za a samu sai wani bai iya larabci ba bukatar tashi in yazo nan misali kasuwanci ne zaka yi kai ko baka san sunan kasuwanci da larabci ba ko arme ne za ka yi ko bulaguro ne za ka yi tunda an ce a daidai ne ka ce anna hadha al-amra haka wadda al'amarin sai ka ce ya Allah idan ka san wannan al'amarin wanda kake istikhara akan shi sai ka faɗi to ya za ka yi in baka yi da larabci ba to a ƙarƙashin wannan sharin wannan hadisin akwai babban malami ana ce ibnul mulakkin yana da sharhi da yamma sai wannan arba'un hadisi kaga da arba'un hadisi ko hadisi 42 sai da mai sharhi mujalladi 10 shine yake ce ne al-ilam bi fawaidi afwan ba arwana hadisi ne sai ba umdatul ahkam al-i'lam bi fawaid umdatul ahkam littafin da umdatul ahkam na Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi mujalladi 10 shari ya masa shine yake ce ibnu Balakin ya rasu a shekara ta 1803 nisan turwa a bari hijira sunan shi Umar bin Ahmad amma an fi sanin shi da ibnu Mulakin to akwai littafi da yake shari ana ce mai at-tawdi sharu Al-Jami'u As-Sahih Al-Jami'u As-Sahih shine littafin Sunan Tirmidhi na Imam Ibn wannan Imam Tirmidhi Sunan Tirmidhi ake wuce shine ake cewa Al-Jami'u As-Sahih to sharhin da ya masa ana cewa At-Tawdi to wannan hadisin ma na cikin Tirmidhi da yazo karkashin wannan fasara yace wai sami hajatu yace to anan zaka fadi imma bi lisanihi aw bi qalbihi zaka fadi da harshenka buƙatar ta ko a zuciyarka in baka san ba sunan buƙatar da larabci ba wadi a zuciyarka tunda ai ka ga nan addu'a da larabci ne kake idan ka san sunan bukata anna hadha safara lalle wannan bulago anna hadha tijara wannan kasuwanci anna hadha nikah wannan armi to baka sani ba in ka zo daidai anna hadha al'amara sai ka fade shi ka gudar tashi a cikin zuciya ka yawo da tabba shine kawo anan yace to yayi godi bukatarka ya Allah wannan bulaguro da nake so din armi da nake so zan yi ga wanci idan ya kasance khairul li alheri ne a gare ni fidini a addini na wa ma'ashi da rayuwata nan ma'ashi bi ma'ana al'aishi ne a cikin rayuwata da addini na wa akibati amri da karshen al'amari na tayu a karshen al'amarin ka abun ba alheri tayu a farkon al'amarin ka zama to alheri amma karshe ba haka ba sai kace ya Allah wannan al'amari in ya kasance wa alkhairi ne a gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na au qala ajili wa ajili ko kuma a mafi gaggawan al'amari na ko a mafi jinkiri in ka ji ajili ajil da ainun ana nin kenan mafi gaggawan al'amari in ka ji an ce ajil da alhamza ana nufin mafi jinkiri to mafi ko a cikin mafi gaggawan al'amari na ko mafi jinkirin al'amari na to Allah me zaka faqdiru li Allah ka kaddara min wannan abu ma'ana wannan al'amari da nake tunkara nake so nayi in dai alkhairi ne a gare ni a rayuwata da addini na da kashin al'amari na to Allah ka kaddara min shi wayassirhu li sannan Allah ka sauƙaƙe min shi summa barik li fihi sannan Allah ka sanya min albarka a ciki wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra idan kuma Allah ka san wannan al'amari sai ka sake wadin shi bulaguro ne tahiya ce zaka yi kasuwanci ne zaka yi kaura ce zaka yi gida ne zaka siya arme ne zaka yi sai ka ce to ya Allah in ka san kaza da zan yi yin arme na da wanci sharrun li sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwa ta wa akibati amri da karshen al'amari na au qala ajili wa ajili ko a mafi gaggawan al'amari na ko a mafi jinkirin al'amari na fasrifu anni to Allah ka kawar fasrifuhu ka kawar da shi wani al'amarin daga gare ni ka shiga tsakani da shi ka raba ni da shi ka kawar da shi daga gare ni wasrifni anhu ni ma ka kawar da ni daga gare shi in ka san ya mun san wannan abin ka hudda mun ka kawar da shi daga gare ni ni ma ka kawar da ni daga gare shi waqdur li alkhaira sannan Allah ka kaddara mun alkhairi haisu kana a duk inda alheri ne yake summa arjini bihi sannan Allah ka sa in yadda da wannan al'amari abinda zaka musanya mun to Allah ka sa in gamsu in wadatu in yadda da shi wannan shine karshen addu'a istikhara dan yanzu in kana neman zaɓin Allah a cikin wani al'amari zaka yi nafila raka a biyu sai ka daga hannunka kai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka kana kaga aiki ya same kowa ya ji ya iya wannan addu'a in wani al'amari bujuro ma ka karanta ta kaga dai wannan sahabi Jabir yace manzo Allah yana koya mana istikhara kamar yake koya mana sura kamata a ce kowa yadda iya fatiha ya iya wannan addu'a kaga dai fatiha dai ko yace yadda yake koya mana karatun sura da alqur'ani yake koya mana wannan saboda in wani al'amari ya bujuro ma kana so kai istikhara kina ka iya ta to amma idan tunda istikhara ana yin ta ne bayan kai sallama ko da baka hada cewa akan ka ba to ya halatta kana iya kude littafi kana iya kallo an tambaye shi malami Muhammad bin Salih al-Usaimi a cikin majmu'ul fatawa nasa aka ce wai shin idan mutum bai hada cewa sallar istikhara yana iya budewa a littafi ko a sanuda in kana da addu'a tun da yanzu dai sai musulmi akwai shi a cikin salloli in ka ida ka bude kana kallo ce kana iya budewa amma malai ce anan abin da kuka iya ta saboda wata ran kana san yadda zaka samu kanka inda baka da littafin ko baka da ita a sallar ka ya zaka yi amma ka ganta da cita kenan kaga kaman ka iya ta kenan mutum in ya ida sallar in baka hada ce ba akan ka ba kana iya bude littafin sai ka dauke shi haka sai ka ringa kallo adda kana karanta ko kuma a salula ne ka bude daidai inda adda take ka daga hannunka kana kallo kana karantawa kana Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim har zuwa karshen adda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nadima man istakhara al-khaliqa yace duk wanda ya nemi zabin mahaliccinsa wa shawara al-makhluqina al-mu'minina kuma ya nemi shawara bayin Allah mu'minai wa tasabbata fi amri kuma ya tabbata a cikin al'amuransa to ma nadima ba zai taba yin nadama ba mana duk wanda a cikin al'amuransa yana neman zabin Allah a cikin al'amuransa yana shawarta bayan Allah mu'minai kuma yake tabbatuwa a cikin al'amuransa ya dogara da Allah to wannan ba zai taba yin nadama ba manzo Allah ya buga miki da suna hujja da cewa faqad qala subhanahu saboda hakika Allah yana cewa wa shawirhum fil amri ka shawuce su a cikin al'amuran ka nawa manzo Allah ne yake cewa ka shawuce su a cikin al'amuran idan wani al'amari ya bujuro ka shawuce sabanka ka jira ayoyin fa iza azamta, kuma idan ka dauki kudiri akan yin abu to ba tawakkal ala Allah, to ka dogara da to kaga idan manzon Allah an ce a cikin al'amura ya nemi shawarar sahabbai, kaga wannan aya ce a cikin suratul Ali Imran aya ta 159, to ina ni ina kai? Kaga dai hankalinka da sanin ya kamata ka da ƙwarewarka a sanin bangaren rayuwa bai kai ba na manzon Allah, to amma duk da haka shi kaga wahayi ma ake mai, amma ka ce nemi shawara, to manzon Allah ce duk wanda wani al'amari ya bujuro masa, yanzu misali da muka ce kasuwanci ne kake so zaka fara na kaza, misali aidata zaka fara kasuwancin shaddodi ne da TC ko kuma salula, yake ce to ya Allah ina so zan fara kasuwancin TC ko kuma shaddodi, kai ka nemi zaman Allah kace ya Allah in wannan kasuwancin alheri ne a gare ni ka tabbata, in ba alheri bane ba to Allah ka musanya mun don ya fishi, to kuma bayan wannan kai kaje ka nemi shawara wanda ka san ƙwararru ne akan harkar wannan sun ƙware akan harkar kasuwancin TC da wanda kaje ka samu shawarar su, to yanzu a irin TC wanne ne ka sa so shi ta bagarawa ko shaddudi wani shine shawarar da amana ko da al'amarin zaka yi akwai wanda suke da experience suke da gogewa da ƙwarewa akan wannan bangaren, to kaje ka nemi shawarar su in arme ne zaka yi bayan ka yi istikhara akan yarinya, to kuma kai ka shawarci waɗanda kake ganin su masu hankali ne da sanin ya kamata da kwatanta tsoron Allah, sai da Allah wance da ganin a ungo ku dake da Allah yana so ku faɗi mini me kuka sani da kaza akan ta ba tsari ba rai, to kaga shine shawara kenan in kai istikhara akan abu, to me ka nemi ungo ce kake so ka kawara wata ungo kai ka nemi shawara kace to da Allah jama'a da kuke gani ya kamata in kawo wannan ungo ko kuma kaza, sai a baka shawara a ce a wannan unguwa akwai matsala kaza da akwai kaza, ba sai ka ji baka tarda matsala ba kuma ka yi ce a kai, amma an ka shawarci mutane wa, to shine nan manzo Allah ce duk wanda ya nemi zaɓin mahaliccinsa kuma ya shawarci bayan Allah gumunai kuma ya tabbata a cikin al'amuransa ma'ana ya dogara da Allah, to wannan ba zai taɓa yin nadama ba, don haka yan uwa mu zamanto kenan kamar da manzo Allah ya koya mana idan al'amari ya bujuro mana to mu ringa istikhara neman zaɓin Allah, kuma kaga abu ne mai sauki kawai wannan adda ce zaka iya kai na fi da raka'a biyu daga karanta, to Ibn Hajar a ƙarshe ya ce mu sani idan mutum ya istikhara ya za ka gane Allah ma zaɓi, ya ce to ka sani wa ba sharaɗi ba ne idan ka istikhara, akwai wanda ake cewa idan mutum yana istikhara ko ya kwanta bacci wai abin da ya gani shi ne ce wannan ba sharaɗi ba, kaga an hadisi ba inda manzo Allah ce bayan ka istikhara ka kwanta bacci, ko ba a ce ba dole, wannan magana Ibn Hajar ne a cikin Fathul Bari ƙarƙashin wannan yace ba a ce ba kuma in kai istikhara dole ya kai mahuri, dan ana cewa mutane mutum ya istikhara zai mahuri babu wannan shi ba, tunda hadisin manzo Allah bai ambata ba, to ya za a yi ka gane istikhara ka ta amsu, ai a cikin adda ka ce idan alheri ne faqdurhu li wa yassirhu li, Allah ka kaddara mu wannan abin ka sauƙaƙe mu, to yayin malamai suka ce in wannan abin alheri ne Allah zai sauƙaƙe mu abin zai samu a cikin sauƙi, amma in ba alheri bane ba to sai Allah ya hana auko wannan abu, ne kenan na biyu in alheri ne Allah zai sa ma san wannan abun da gamsuwa da ƙara yarda da wannan abun, an ba alheri bane ba sai Allah hudda ma san shi, haka nan in abun alheri ne to zaka ga Allah subhanahu wataala ya kaddara aukuwarsa, tunda ai ka ce faqdurhu li, Allah ka kaddara ma aukuwarsa, in ba alheri bane sai Allah hana aukuwar nan, sai kaga abun ya shashance abun an mance ma da shi, kenan da haka murge in mutum ya istikhara ba mahurki ba zai ba gwada mishi ba zai ba, a in akwai alheri Allah zai kaddara abun zai sauƙaƙa abun zai tabbatar da abun, in babu alheri Allah ba zai kaddara ba zai sauƙaƙe ba, sai sa kaga ko neman arme ne misali kake in akwai alheri a ciki zaka an ce to ka hutu, amma kana ta zuwa kana yaushe zan hutu, ko akai banza da kai akai shiru da kai wata kila ba alheri bane ba, ko ana ta maje ka zo ka zo, amma in akwai alheri a ciki to abun zai zo ma cikin sauki, amma in babu alheri ba za a ta samu abubuwa na matsaloli za su ta gittowa kai da kanka da ƙarshe ka gane cewa kai wannan da wuyan akwai alheri, da haka idan mutum yi wannan addu'a ta istikhara in Allah ya amsa to zai sauƙaƙa min faru wannan abu ne, kamar yadda manzo Allah ya ce wa yassirhu li summa barik li, amma in babu alheri sai Allah hudda ma wannan abu, shine kace fasrifu anni, Allah ka raba shi ka kawar da ni daga wannan abu, wasrifu ni anni ni ma ka kawar da shi daga gare ni, ni ma ka kawar da ni daga gare shi, sai Allah hudda ma wannan abu saboda ni ba alheri bane ba, amma alheri ne sai Allah sanya ma san wannan abu a cikin ranka, dan haka dai a takaice wannan shine addu'a salatul istikhara, dan haka kowa sai kokari yi wannan addu'a, duk wani al'amari mai muhimmanci in ya bujuro ma kai ta amfaninta, idan kai to Allah zai zaba ma alheri, amma Allah in ka san gaskiya a cikin al'amuranka baka istikhara to zaka yi nadama, sai ka fara abu kai ka zo ka ringa nadama ta kwabi maka ce akai haka, to matsalar kai ne baka nemi zaɓin Allah a cikinsa ba, da tun da farko ka nemi zaɓin Allah to da Allah ya zaɓa ma mafi alheri, in wannan abu alheri ne Allah zai tabbatar ma, an ba alheri bane ba sai Allah musanya ma da wanda yake shafe yana wannan shine a takaice wannan addu'a kuma insha Allah akan da zamu tsaya insha Allah sati mai zuwa muka zamu tashi azkaru sabai wal masa cikin da ake karantawa a safiya da yammaci fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya sa mai tarihin lada kuskure da tattaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah subhanahu ta'ala muke roƙo marasa lafiyar mu na gida da likita Allah ba su lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya inganta mana lafiya ya ba mu ikoncin moriyar lafiyar ta mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahira mu marigayen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta mu sai sa aljanna ce mu koma su mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ta ta karshen mu ya sa mu cika da imani wanda ƙasa ta mu ta Niger muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata Allah ya kare mu daga dukkan fitinu da sharri wanda suke neman wannan ƙasa ta mu da sharri da musiba to muna roƙon Allah in masu shiruwa ne Allah ya shirye da su in ba masu shiruwa bane ba Allah ya tona asirin su kuma duk abin da suka dauko na sharri Allah ya sa kare akan su Allah ƙara ma ƙasashen mu na musulmai zaman lafiya a ko ina Allah doka ga musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai bukatun mu na alkhairi Allah ya mana gabaki daya damuwoyin mu Allah yayi mana Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa mana rufin asiri duniya da lahira Allah ya kyauta ta ƙarshen mu ya kare mu daga sharri da fitattunin wannan zamani Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ta dace ba kuma gabaki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.